sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Kun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Rashin nasarar martanin da Ukraine ta yi akan sojojin Russia da ke samun ci gaba cikin sauri bai haifar da fargaba tsakanin manyan jami'an sojojin Amurka ba. Jami'an Ukraine sun bayyana bacin ransu a ƴan kwanakin nan inda suka yi kira ga Washington da sauran kasashen yamma da su samar mata da ƙarin makamai masu linzami da za su taimaka wa dakarun tsaron su dakile ayyukan ƙasar Russia da kuma ba da damar sojojin Ukraine su kwato wasu yankuna. Sai dai jama'an Amurka suna da ƙwarin gwiwa cewa harin na Ukraine zai yi tasiri koda zai dauki makonni 6 zuwa 8 kafin sojojin Ukraine din su samu ƙarin nasarori masu yawa. Yakin kan takarda da yakin gaske sun bambanta. Babban kwamandan sojojin Amurka kuma shugaban hafsoshin sojojin Amurka General Mark Milley yana fadawa masu sauraro a Washington a jiya Juma'a. Akalla mutane 48 ne suka mutu a lokacin da wata babbar mota ta afka wasu motoci da masu tafiya a kafa a wata mahadar jama'a da ke yammacin kasar Kenya a jiya Juma'a inji 'yan sanda. Hotunan talabijin sun nuna irin barnan da aka yi a wurin da hatsarin ya afku tare da tarkacen kananan bas-bas da kuma motar da ta kife a yayin da masu aikin ceto ke neman mutane da ake fargaban sun makale. Yanzu wa yanzu za mu iya tabbatar da mutuwar mutane 48 kuma muna zaton mutum ɗaya ko biyu sun makale a karkashin motar. Kwamandan 'yan sandan yankin Geoffrey Mayek ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP bayan hadarin da ya faru akan babbar hanyar da ke tsakanin garuruwan Karecho da Nakuru. Ya ce wasu mutane 30 kuma sun samu munanan raunuka an garzaya da su asibitoci daban-daban yana mai cewa adadin waɗanda suka mutu ka iya ƙaruwa. Wakilin Amurka da musamman akan Iran Robert Malley yana hutu yayin da ake ci gaba da duban rahoton bayanan tsaronsa amma fadar White House ta shaida wa murya Amurka a jiya Juma'a cewa babu wani sauyi a tsarin gwamnatin Amurka kan jamhuriyar musulunci ta Iran. John Kirby mai kula da dabarun sadarwa na kwamitin tsaron ƙasa a fadar White House ya yi jawabi kan lamarin a matsayin martani ga wata tambaya da sashin Farisa na murya Amurka ya yi. Zan gaya muku cewa babu wani abin da ya canza game da ci gaba da tsarin da muke bi game da Iran ko akan burinsu na nukuliya ko goyon bayansu ga cibiyoyin 'yan ta'adda ko barazanarsu ga jigilar ruwa ko kuma goyon baya da suke baiwa Rasha na makaman nukuliya a yakin da suke yi a Ukraine in ji shi. A ranar Juma'a da ta gabata ne Amurka ta yi amfani da jiragen yaki mai tarwatsa makaman nukuliya zuwa yankin ruwan Koriya a wani sabon bajinta da ta yi akan Koriya ta Arewa kwanaki kalilan bayan da Koriya ta Arewan ta yi gagarumin gangamin kin Amurka a babban birninta. Sadarwar da ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta fitar ta ce an yi amfani da jiragen sama samfurin B-52 masu cin dogon zango cikin atisayin hajin gwiwar Amurka da Koriya ta Kudu a yankin ruwan Koriya. Tashi sama na jiragen masu bama-bamai shine na baya-bayan nan a cikin jerin kadarori na wucin gadi da Amurka ta tura zuwa Koriya ta Kudu a matsayin martani ga ayyukan Koriya ta Arewa na faɗaɗa makaman nukuliyar ta. Makonni biyu da suka gabata Amurka ta tura wani jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukuliya wanda zai iya daukar makamai masu linzami samfurin Tomahawk kusan 150 zuwa ruwan Koriya ta Kudu a karon farko cikin shekaru 6. Zuwan jirgin na USS Michigan ya zo ne kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta sake yin wani gwajin makami mai linzami don nuna rashin amincewa da atisayi da Amurka da Koriya ta Kudu suka yi a baya wanda take kallo a matsayin wani shiri.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka Benin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu leka yankin Shinfida da ke yankin karamar kumar Jibiya domin jin irin yadda jama'ar wannan yanki ke fama da kalubalen tsaro a halin yanzu. Tomadalla jihar Katsina dai ba bakuwa bace wurin fuskantar kalubalen tsaro ta kusan kowane bangare na jihar, musamman kan iyaka da suke da jihohin Zamfara da kuma sauran makwabta irin su yankin Jibiya da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger. Akan haka, wani dan asalin yankin Muntari TBO ya yi tattaki ta kanasta Katsina har nan birnin Abuja, inda ya zo ofis din mu don bayyana irin korafe-korafen da suke da shi. Abokin aiki na Nasiru Adamu Yare Kaya ya tattauna da Malam Muntari.
Sunana Muntari TBO, kamar yadda aka sani ko kamarar Muntari TBO, ni mutumin garin Shinfida ne dake cikin karamar hukumar Jibiya. To abin da ke tafa da ni wannan gidan radio mai albarka, kamar yadda ka zo kaga duk abubuwan da suka faru, kuma lokacin da suka faru ka san abin da ya faru, to kuma har yanzu kaga baka ga wani cigaba ba na azo a gani. To gaskiyar magana, gwamnatin tarayya sai ta hango abin da ke faruwa arewa maso yamma, musamman halin da mutane suke ciki. Ga damana ta kusa, ga ba abincin da za a ci, gashi yanzu idan ma Allah ya kawo saukin tsaron kamar yadda muke gana alamu yanzu, to ta yaya za a yi noma, musamman irin garin Shinfida wanda shi gari ne wanda wani lokaci da ya wuce asalin ku ne yan jarida, sojojin da ke garin shekara 8 wannan brigade commander na wannan yanki ya ba yayyewa zuroyin waɗannan sojojin gabaki daya. Wannan ce ta sa mutanen Shinfida suka taroke suka bar garin su, daga su sai kayan sawa aka kwashe dukiyoyin su, hatta kwanan garin Shinfida sai da aka kware shi. Daga baya gwamnatin jiha ta yi bakin kokarinta, aka zo aka buga wasu kwanan da kai. Ina dai tabbatar maka yanzu mutanen Shinfida kashi 30 ba su dawo ba, wasu na Niger, wasu na Jibiya, saboda har yanzu ba su gamsu ba da yadda abubuwan suke. To ni kiran da nake ga gwamnatin tarayya, musamman mutanen Shinfida, a taimaka musu da abinci da kuma ayyukan noma, dan ina tabbatar maka yanzu idan aka yi ruwan shuka a Shinfida babu wani abin da za ka sara ka shuka, ba su da wani abin da za su shuka. To idan aka yi ruwan nan ba a basu wannan tallafin ba, ina tabbatar maka irin wannan da yake janyowa wasu daga cikin mutane su koma cikin baraya, saboda ba su da wata makoma.
Ka ciki ku faɗa mana girman wannan ƙauye naku na Shinfida.
To alhamdulillah, shi wannan gari ne wanda ke dauke da dimbin jama'a, yana ɗaya daga cikin garin da yafi kowanne gari jama'a idan ka hidda Jibiya da Magama, dan akalla akwai mutum 15,000 a garin Shinfida. Kuma ina tabbatar maka garin Shinfida gari ne mai arziki, dan ko zuwan barayi na farko a garin Shinfida mota 9 suka kona, sannan atakin na biyu da suka yi atakin mutanen Shinfida kan hanya mota 9 suka kona. Kaga wannan ba karaman gari bane, so an riga an karya mutanen nan, tattalin arzikin su ya kare. Ni kiran da nake da gwamnatin tarayya, kamun ruwa ya sauka, a taimaka ma mutanen nan da abincin da za su ci da abubuwan shuka. Ina tabbatar maka magirbi babu a garin, kuma yanzu gashi suna ta koma garin saboda ba su da makoma. Ka san da gudun hijira karaka je ma duk abin da zai faru ya faru. To mutanenmu da ke Niger, Jibiya suna nan suna koma.
Muktari, muna da labarin kamar garin kuna da wani haɗin kai da in barayi suka shigo ko miyagu kuna iya tinkara su ku yi wani tabuka wani abu.
Eh alhamdulillah, ai a tashin war kuma a asalin garin ma barayin ba su shigowa, lokacin kuma da suka yi shigowa ta farko ba su ci riba ba, ai ba barayi bane suka koro mu. Jami'an tsaro muke da su shekara 8, ba su taɓa barin garin ba sai ranai, ba notice. Chairman na local government bai sani ba, gwamna bai sani ba, da rana tsaka kawai suka fara kwashe kayansu. Saboda haka mutanenmu su kuma tun da shekara 8 an hana kowa riƙe makami, suna biyayya ga gwamnati. Saboda haka ka samu mutanenmu masu biyayya ne, haka suka kwaso suka biyo sojojin nan, kowa daga shi sai kayan sawa shi, haka suka zo garin Jibiya. Chad gamin ce ce kokarin tallafa musu har aka irin wannan lokacin.
Akwai bayanin da na taɓa ji kai kace manyan kwamandojin barayin ba su da nisa daga wannan kauye.
To alhamdulillah, ai duk wanda ya san garin yankin fadaya sun cewa tsakaninta da dan karamar bai fi kilomita 3 ba tsakaninta da dangwate barawo bai fi kilomita 3 ba haka Ibrahim danga wanda aka kashe kwanan nan shi ma bai fi kilomita 3 ba akwai wani sabon barawo shi ma da ya zauna bai fi kilomita 3 ba akwai wasu barayi wanda ake ce ma yankin ku ba su fi kilomita 2 ba saboda haka kaga ita gari ne wanda yake kewaye da barayi amma duk ba wannan ba mutanen mu Allah ya ba su zuciya ba su jin tsoro ba su tsoron wani umba Allah ba saboda haka babban matsalar ita ce mu roƙon da muke su ban mu je mu zauna san za mu iya zama alhamdulillah yanzu gwamnatin tarayya ta yin koro kan harkar tsaro muna ganin ci gaba saboda maganar da ake ciki yanzu duk barayin da ake takama da su irin su dan karami ba ka da takaimin wurin da zaka je yanzu ka ce ka samu dan karami to ya koma mobile kaga mutumin da ke kirari yana cewa a zo an isa a dauki mota ya koma mobile kaga ci gaba ya samu to alhamdulillah tunda wannan ci gaba ya samu muna sa ran bana za mu yi noma amma matsalar inda suke kamar yadda na faɗi maka garin shimfiɗa ko magirbi babu saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta duba wa'annan al'amuran
don ma ba mu girbi na za yi noma kenan
eh to ai shi yasa muke kira ga gwamnatin tarayya ta kalli abin nan da idan rahama tunda dai ba wai ita shukan nan zuda ta zaya kai abinda ma za a shuka ai babu saboda ai lokacin da aka kori mutanen garin hatta geron garin na faɗi maka kwanan garin sai da aka kware injin nika kadai a garin shimfiɗa yana da sama da 30 da garu an kwashe shi banda kananan injin nika irin na mata kananan dabbobi na mata wa'annan tumaki da awaki akwai sama da 3000 yau ba su saboda haka mutanen da kuma da yake suna da tauhidi wallahi in ka gansu ga sunan lafiya su dole sai dai zaka gani a jikin su cewa mutane ne wa'anda suke cikin wani hali amma zuciyar su tsaye take ko hawan jini ba su da shi saboda haka mutane ne dake da zuciya kuma suna son su koma su ƙara neman mu kansu abinda za su ci saboda haka gwamnatin tarayya ta tallafa mana
yawa a karshe mu karshe biyo duba mana kai tun da dan yankin arewa maso yamman nan ne inda yake yawan jama'a arewa wace hanya za a bi ga dai sabuwar gwamnati ta zo wace hanya za a bi a kawo zaman lafiya wajen ya zama ba a jin kashe mutane ba a jin maganar barayi
eh to alhamdulillah hanyoyi kuma ga sunan da yawa kuma alhamdulillah ina fatan shi wannan shugaban kasar da ya zo mutum ne wanda dan siyasa ne da siyasa ya fara ba ma'aikaci bane na kaki ya san yadda za a yi a nemi mutanen da ya kamata su faɗa abin da yake gaskiyar labari ina tabbatar maka idan kana son gaskiyar magana shine ka nemi mutumin da ke yankin sai an sanyo mutanen mu kansila ya shigo ciki mai unguwa ya shigo kungiyoyi masu zaman kansu dake kauyuka waɗanda mu mun san su suna nan suna wadi ta jisu ga Allah ya kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya wasu ma ba a ma san da su ba amma alhamdulillah muna nan muna tattara su kuma wannan gwamnatin ma daga karshen nan ta fara gana abubuwan da muke abubuwa ne waɗanda za su kawo ci gaba kan harkar tsaro musamman ita ma wannan gwamnatin da za ta hawo mun fara tuntuɓar ta muna nuna mata muhimmancin jawo waɗannan mutanen kuma ina tabbatar maka ilaika idan har aka bi waɗannan abubuwan da muke bukata ina tabbatar maka sai an samu tsaro a arewa maso yamma
to ai baka faɗi abun ba ma mu kare
to ai na faɗi maka nace na ɗaya dai yana da kyau a jawo mutanen da ke yankin ina fatan ka fahimce ni idan aka kawo report musamman gwamna ya duba report din shi kamar yadda ni na san gwamnan mu nayi to zai koma ya nemi su waɗanda suke yan grassroots ya ce musu menene ke faruwa mi kamun ya tabbatar da wannan abu ya bincike su to ina sa a dau irin wannan salon duk wani report da za a kawo ya zama ana kawo report kamar kala uku kungiyoyi masu zaman kansu dake yankunan mu suna kawowa kansuloli waɗanda suke kusa da jama'a suna da nasu sannan security suna da nasu sai a auna a ga me ya gaskiyar magana sannan ina tabbatar maka mu arewa maso yamma Allah ya azurta mu da duk ko da yaushe so muke tsaro ya kare ba mu goyon bayan dan uwan mu ko zalishin tsaro ya kare ba mu goyon bayan dan uwan mu ko da uwan mu ɗaya ne ba mu goyon bayan shi in dai yana cikin waɗannan mutanen to kullun gurin mu ya za a yi shi a kashe shi dan Najeriya arewa ta tabbata
wato kashe mutane ko yana kawo karshen wannan abun tunda ana ta kashewa kuma rin zuwa abun bai kare
a ai ba irin ai in ka ji an ce ana kashewa bai kare ba to ba a kashen ba ai abinda ake nufi da kashe mutane yau in ka zo ka samu barayi ina tabbatar maka duk inda barawo 300 yake aka kashe 100 wayannan 200 sai sun dawo su tuba da kansu za su dawo su basata ko su yi ta su ba wajen saboda haka wayannan mutanen alkabarin fadi maka duk wani wanda ke tunanin wai zama da su wai a zauna da su a yi sasanci ko wani abu wallahi tallahi ba abin da zai hawo illa a cigaba da wannan abu
to alhamdulillah kamar yadda na fadi maka kai tambaya ka ce yadda za a yi wannan abu ya kare cikin abubuwan da na fadi maka na ce maka idan aka tura jami'an tsaro da yan banga cikin daji to ka a ce su je su fasa baddabawa na su dawa in dai wannan za a yi abun ba zai kare ba kamar yadda muke ganin yunkurin federal government yanzu
an kai sojoji tun bayan sallah hayin su suna daji to abun mu su cikin dajin da mu da su muke aiki ina tabbatar maka idan aka yi haka sai dai tarihi
wato mana in an shiga sai an ga karshen wato sai an ga abin da ya ture mu huzu
ne yauwa alhamdulillah in aka shiga sai an ga abin da ya ture mu huzu ne ai irin wannan ko info ma bai tasiri sojoji na daji kowa na daji ai barayi mutum ke tsoro ka taba shi ko to sojoji na cikin daji kaga magana wani info ma babu shi sannan mu mutanen kauyuka insha Allah ina tabbatar maka za mu ba su goyon baya duk wani labari da zai linke za mu hana shi da izinin Allah kuma mu tun yanzu duk wanda ka san info ma nemo a garin mu bai zama in ma duk a kauyen da ka sani yawanci in dai aka same info ma ana kashe shi saboda haka sojoji su kwantar da hankalin su muna ci gaba da yi musu addu'a su ci gaba da wannan aikin mu tabbatar da wannan abu ya kare
amma mun kare akwai matsalar da ake magana akan ta daukar doka a hannun nan ba mamaki mutum ba a gama bincike ba kawai sai ga watakila an kashe shara an kona gawarsa hakan maimakon ya kawo maslaha sai ya kara ta'azzara lamura
eh to alhamdulillah shi wannan daji idan aka shigo shi duk wanda ka sanda shi wannan dajin ba bukatar ka mai wani bincike duk wanda ka gani a daji yanzu da dukiya wannan dajin dai da na sani ni wayannan dazukan da na sani dajin ba tsare dajin jibiya da wanda ya hada da zamfara duk wani daji da ka sani ai duk bihillatin da ba barawo bane mu mun san shi saboda haka kuma kowane ne za mu mashi adalci ba za mu yadda a ci mutuncin shi ba mu abinda muka sani dai mutanen nan munyi da su bari sun ke bari saboda haka abinda muke wata ta daga mun ta shigo ta tsaya cikin dajin nan ta tabbatar da wannan abin ya kare
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubulin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin amma din abokin aikin nawa Nasiru Adamu El Hikaya wanda ya tattauna da Muntari TBO Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti amma din su da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
Assalamu sashen sunan Amurka barkanku da yau da kuma sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin da dan gari. Murya Amurka ce yake kawo muku wannan shirin da haɗin gwiwar gidan rediyon jihar Imo. Kuma na kawo ziyara a jihar Imo da ke wato kudu maso gabashin Najeriya. Jihar da a can baya ta yi kaurin suna wajen tashi tashin hankula. Ko da yake dai hankula sun kwanta yanzu. Kuma ina tare da mai martaba sarkin Hausawan jihar Imo. Yalla bai barka gabatar da kanka.
Sunana Alhaji Awal Sa'idu Baba Suleiman ni ne sarkin Hausawa na jihar Imo State kuma jagoran musulmai na Imo State.
Sarkin Hausawa kamar yanzu ya za ka yi bayanin a takaice tarihin ita wannan sarauta da ta kwashi shekaru da dama misali a jihar Imo.
Wato masarautar Hausawa na jihar Imo State ya kwashi shekaru kimanin shekara 158 yau. Saboda sun zo tun kafin zuwan turawa wato ainihin mutane na farko wanda suka fara isowa jihar Imo State mutane hudu ne akwai Malam Yahaya wanda shine kakan mahaifina akwai kuma Adamu akwai Isiya akwai Isa wannan mutane ɗan kasuwa ne kuma sun zo ne domin su kawo sun zo jihadi ne yada addinin musulunci ne a kudancin ƙasa mutum ɗaya Ali daga cikin su kuma shi mafarauci ne haka suka taso daga kafa tun daga Kano har nan Owerri lokacin ba ma san menene Owerri ba dan ba ma kafa jihar Imo State ba so da yake suka iso wannan wuri farkon wurin da suka fara sauka shine wani wuri da ake kira Akabo Akabo yana karkashin local government da ake cewa Ikedu local government a nan jihar Imo State suka sauka gidan babban basarakin wannan wuri su hudu ya karbe su ya ba su wurin zama kuma kakan ba mahaifina Malam Yahaya malami ne to shine kuma ya aura babban yar wannan basarakin ta haifar mishi yaya guda hudu daga cikin yayan nan guda hudu ɗaya daga ciki shine kakan mahaifina to haka suka zama a wannan wuri har iya shekara hudu to bayan shekara hudu mutanen garin abinda ya faru idan an zo kiran sallah sai suka ga kaman an kawo musu wani addini ko wani al'amari na daban wanda ba su san da shi ba saboda su ibadan su na gargajiya suke yi musulunci bai riga ya bunƙasa ya iso wannan wurare ba to idan an kira sallah sai su shiga cikin damuwa su ga masarki cewa ba su wayannan mutane suna wani addini da ba su sani ba to sarki kuma yana ganin babban su malami daga cikin su wato malam Yahaya ya riga ya zama sarkin shi kuma yana yaya da babban yan shi to ya ji nauyin ya ce musu su tashi a wannan garin nashi abubuwa dai yau da gobe har yabo waya to sai aka samu wani basarake kuma a Owerri wanda shi ma aminin wannan sarki na Ikeduru Akabo ne to da yake yana yawan zuwa taro a fadan wannan sarki sai ya kaunaci wannan Hausawa sai ce to tunda kana fuskantar matsala da mutanenka ka turo wayannan jama'a su zo fada na su zo su zama tare da ni to hakan ya dauke su ya taho da su wannan wuri da ake kira Owerri suna nan a gidan wannan sarkin Owerri wannan abun nan da ya tada su daga Akabo haka mutanen Owerri su ma idan an kira sallah suka taru za su yi ibada su ma suka shiga cikin damuwa cewa ba san da wannan al'amari ba kuma ba su son wannan ibada da ake wanda ya saba ma irin nasu to shi wannan sarki sai ce to ba za mu kore su ba saboda mu a al'adar mu ba mu koren baki sai dai ba ko ne zo da mugun abu to mugun abu shi ne da ya zo da shi ne yake koren shi sai aka shawara da ƴan majalisa aka ce to yanzu mu ya zame da wayannan bakin kuma ina za mu tura su sai wani ya bada shawara akwai wani daji wanda akwai manyan namun daji a wannan wuri mu tura wayannan bakin su tafi wannan wuri idan sun isa wurin in sun ga namun dajin in sun iya zama sai mu bar musu wannan wurin su zauna in kuma sun je sun kasa zama sun fita to kakannin mu ba za su ce mun saba ma al'adar mu ba saboda wani lokacin iyamarai su suna tsoron kakanni suna ganin kaman kakanni da suka rasu in ka saba abu al'amura wanda yake da alaka da al'ada suna iya tasowa ko a spirit su zo su ima wannan illa to suka ce a kai su wannan daji sai suka je sai kakanmu da sauran suka yi addu'a sai suka fara nome dajin kadan kadan shi wannan mafarocin nan Ali idan aka nome daji in ya shiga ya kore namun daji sai a nome inda ya kore su sai wannan wuri ya zama fili namun dajin kuma sai su shiga bada shiga cikin daji a haka ake ta samun space haka fara gina masallaci na farko a kudu ga baki daya wannan tarihin nan ya faru ne 1896 suka fito daga wannan kauye suka iso Owerri 1901 to sai suka nome wannan dajin inda suka fara ginawa shine masallaci wurin ibadan su wannan masallaci shine masallacin da ake gani yanzu nan a nan Douglas Road wanda aka sani da Amausa akwai masallaci akan titin Amausa a nan Douglas Road shine babban masallaci kuma na farko a kudu ga baki daya
okay to basarake bankancin numfashin ka kamar menene misali aikin sarki a wannan masarauta
wato aikin sarki a masarautar Imo State shine kula da al'umman Hausawa na jihar Imo State kuma da kare musu martaba da haƙƙin su da tabbatar da cewa Bahaushe ya zauna lafiya a wannan wuri kuma da ƙara bunƙasa harkar addinin musulunci a wannan wuri
to a bayan an yi magana jihar Imo ana danganta ta da tashi hankula bisa rikice-rikicen da suka faru a baya kamar yanzu ya za a yi bayani akan Imo in aka ce Imo game da tashi hankulan da ka faru a baya
lallai an samu tashi hankali a can baya sakamakon waɗanda suke neman rabuwan ƙasa wanda aka sani da ɗan IPOP to amma Allah subhanahu wata'ala yanzu ya kama sauƙin shi ya kama sauƙin wannan tashin hankalin yanzu kowa na iya zuwa duk inda zai je ya yi kasuwancin shi ya mu'amalan shi ba tare da tsoro ba amma akwai wurare wanda ba a barin mutane su shiga saboda ana ganin sun fi yawa a wannan wuri har yanzu amma kuma gwamna ya yi ƙoƙari da jami'an tsaro sun samu an samu lumana an samu zaman lafiya a wannan wurare mun samu da sharshen mutanenmu wanda suke ƙauyuka wanda suke harkokin su wanda suke sana'ansu amma samu rashe-rashen Hausawa da yawa musulmai a wannan wuri ba kaɗan ba amma yanzu kan gaskiya al'amuran yanzu ya yi sauƙi bismillah
menene alaƙar sarki da sauran sarakuna misali na Hausawa da suke ƙananan hukumomin jihar Imo da ma ita fa da sarkin musulmi
wato alaƙar mu da sarakuna wanda suke local government guda 27 na Imo State muna da kyakkyawan alaƙa kuma muna da fahimta kuma yawancin wannan sarakunan mu muka nan dasu mun muna so a matsayin su na hakiman mu saboda haka duk wani Bahaushe wanda yake local government wanda ba na cikin municipal cikin gari ba to yana tare da wayannan sarakuna na waje kuma muna da fahimta al'amuran da ya sha karfin su a can suna tawowa da shi babban fada namu na nan Owerri da mu da su da ƴan majalisa na zamu zauna ko zamu tattauna kuma kan maslaha da sulhu akan dukkan wani matsala wanda ya taso
to jama'a kada ku shagala shirin da dan gari ne yake zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Lamido Abubakar Sokoto. dan kace ba saraki shin wani kalubale yanzu kake ganin ya arewa suke fuskanta a jihar Kimo a yanzu duk da cewa ana samun fargaba maganar zaman gida na dole da ake yi a sassan jihar wasu kamar suna da kunnan kashi
wato kalubalen da ake fuskanta musamman ta bangaren ɗan arewa bai wuce wannan tashin hankali na ɗan IPOP wanda aka shiga ciki dan kwanakin baya ba saboda duk inda mutum yake in mutum yana da inda zai je mu'amalan shi in wannan wurin kauye ne to akwai wannan tashin akwai wannan fargaba to wannan shine babban kalubale da Bahaushe yake da shi a Imo State ganin cewa ga wuri da zai je sana'an shi ko inda ya saba yin sana'an shi amma sakamakon ganin cewa wayannan mutanen suna zama a irin wannan wurare to wannan akwai tsoron shiga irin wayannan wurare to hakan ya sa ba ko ina ake shiga ba yanzu har sai mun tabbatar da komai ya riga ya lafa kafin kowa ya samu daman shiga inda baya iya shiga yanzu
kamar Kamal da Soji yan sanda da sauransu kuna gamsuwa da irin haɗin kai da suke ba ku misali ta bangaren tsaro a sassa daban-daban na kananan hukumomi da ma daukacin jihar ta Imo
jami'an tsaro suna kokari ya gurgudu sojoji yan sanda civil defense DSS duk wani jami'in tsaro suna mana kokari iya gurgudu duk wani abin da ya taso suna tura mana jami'an tsaro su zo unguwa su zo na halin da ake ciki yanzu muna da sojoji muna da yan mafol wanda ake turo mana shi duk sati hudu ana canza mana su jami'an tsaro su ma muna godiya gare su suna taimaka mana sosai suna tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tare da mu kuma da imotar gabaki daya
to yanzu ne zaka ga bayan arewa da suke zauna a nan magana da murya guda na su bi kila irin umurnin da kuke ba su don a kai ga samun zaman lafiya ba tare da wata matsala ba a jihar Imo
shawara na ga al'umman arewa na jihar Imo State shine su bi umarnin shugabanni su bi umarnin masarauta su bi umarnin gwamnati kuma su bi dokan kasa in aka samu wannan to an samu dukkan abubuwan da ake so umarni ga shugabanni umarni ga gwamnati ko bin dokan kasa duk inda kake in ka bi wannan umarnin to ba ka da matsala da kowa kuma kada a samu sabani irin waɗannan samun sabanin shi ne yake jawo mutum matsala amma tunda in mutum yana da zaman lafiya muna da gwamnati masu kaunan mu to ya kamata mu bi wannan doka yadda aka tsara ta
to sana ke muna godiya kwarai da gaske
masha Allah
to jama'a alhaka sashi Hausa na murya Amurka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na da dangari a madadin shi sarki Hausawan jihar Imo Alhaji Awol Sule da kuma gidan rediyon jihar Imo da ya ruwaye tsaki ganin wannan shirin ya zo muku musamman da rike wuce ne Lamido Abubakar Sokoto da na jagoranci shirin ke muku sallama mu kasance lafiya
da dan gari
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama